الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله سادوا أودنا رانا البركة يوم جمعة بيو قوتن ذو الحجة شكرتا دبودة زريه من 30 دبيار بأن يرى من زمان الله صلى الله عليه وسلم رقم مكزوا مدينة دي 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 دا 20 دشيدة قوتن تارا شكرتا دبودة دا قوما شاهد ميلادية ناجكل التافينا أحكام الجنائز نا ببقم مالمي محمد ناصر الدين الباني رحمه الله منا بابينا شادية قوما سألة شادية يما ممتي واتو لكفني wannan mas'ala mun yi bayani akan cewa yi ma mamaci likkafani wajibi ne. Sa'annan ana son shi likkafanin ko kudin likkafanin ya kasance daga cikin kudin mamaci. Sa'annan ana so shi likkafanin ya zama yana da girma da fadi da duhu wanda zai rufe dukkan jikin mamacin. Sai kuma idan har wato likkafanin ba zai iya rufe jikinsa gaba daya ba, to sai a rufo daga kai inda ya rige sai a sa ganye ko wani abin da ya kama da shi. Masala ta gaba shi ne idan har likkafanin ya yi karanci sai a raba ma mutane biyu uku likkafanin mutum ɗaya wanda za a rufe su. Sai kuma wato shi mamaci idan ya mutu a yaƙi to ba a shirya masa kayan da ya sa. Sai kuma ya halatta yi ma mutum mamaci wato likkafani ɗaya, shi ma'ana gaba ɗaya likkafani ɗaya da zai rufe shi, ya halatta yi masa biyu gewto da kuma mayafi, bi ma'ana zane da mayafi, ya halatta kuma yi masa uku da na ɗaurawa da na yafawa da kuma na gaba ɗaya. Wa kan wannan matsala muka tsaya, sai matsala ta gaba da za mu tashi idan mutumin da yake mamacin yana cikin ihrami da aikin hajji ne, shine matsalar da zamu tashi, matsala ta 40. Wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi alladhaini mata fihima, wato wanda yake ihrami da aikin hajji yana cikin wato yayi ihrami daga miqati zuwa Makka, misali kafiya je dawafi yayi sa'ayi yayi aski sai Allah ya kawo ajalin sa ya rasu, ko kuma ya yi ihrami ranar 9 ga wata kafin 10 ga wata a yi ta halluli a sugura da zai cire wa'annan kayan tsayarwa su a cikin wa'annan kayakin da ya sa su wannan haramai guda biyu, to sai a rufe shi fihi ma a wa'annan tufafin guda biyu, ba za a ƙara masa na uku ba, shi sai a rufe shi a cikin tufafinsa guda biyu da ya sa kawai, shi kenan. Wannan me dalili a haka? Hadisin da Abdullah ibn Abbas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, fil muhrimi alladhi waqasadhu naqatuhu al-naqa, wanda yake cikin ihrami a ranar arfa da dabban saragominsa ta taka shi daga nan ya risu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi kaffinuhu fi thawbayhi, ku rufe shi da wannan tufafin da ya sa na ihrami, wannan me yake kiransu, gurguna ko mene da Hausa? Gewto ko shi ma ihrami yake kiransu da Hausa, na wanda ake sawa guda biyu farare, to a kansu za a binne shi. Alladhaini ahrama fihi, ma wanda yake ihrami da su ba a cire su ba a kuma ƙara wani a kansu, idan wanda ya rasu mai ihrami ne. Wannan hadisi ya gabata a matsala fasali na uku, fagara dal shafi na 12 zuwa na 13, imamu nasa'i da kuma tabarani su rawaito wannan hadisin. Matsala ta gaba, yustahabbu fil kafani umurun, mai littafi ke fadi an so shi likkafanin, alikkafanin a samu su al'amura masu zuwa alikkafanin. Na farko al'awwalu albayadu, ana so likkafanin mustahabbi ne ba wajibi bane ya zama fari, amma za a yi kowace irin kala ya halatta, sai dai in aka tattara kalolin aka tambaya wane ne yafi, zai ce to fari shi yafi. Amma wanda misali ran juma'a, wani irin kaya ya kamata mutum ya sa, wanda yafi, abin da yafi mutum ya sa shine fari, amma ya sa kowane kaya fa ba wani abu, to haka ma shi ma wajen likkafani. an so shi yasa sai ce wa yustahabbu fil kafani ya mustahabbi ne al kafani al amuran nan masu zuwa sai ka fara da na kasancewan safari li kaulihi sallallahu alaihi wasallama ilbisu min thiyabikum al bayda fa innaha khairu thiyabikum wa khaffinu fiha mawtakum kusa min thiyabikum wa umurni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka yazo da sigan umurni kusa farare daga cikin kayan da kuke sawa fa inna khairu thiyabikum dumin shine mafificin tufafinku wa khaffinu fiha mawtakum kuma ku rufe matattunku da fararen kaya kaga dalilin da yasa mai littafi bai ce wajibi bane an fara da sawa na yau da kullun muka ce likafani wajibi ne ya zama fari kenan sawa ma wajibi ne kullun ya zama fari saboda an fara ma daga maganan ilbisu min thiyabikum albayda ku dinga sawa farare daga cikin kayan sawa ba wanda ya faɗi wannan daga cikin malaman kiyana ma yana sa fari yana sa baki yana sa kala kaloli daban-daban to kenan wannan zai nuna mana ba wajibi bane a sama mamaci wato farin ali kafani kamar yadda mai rai ba wajibi bane ya sa fararen kaya kullu ya zama shine rayuwarsa fararen kaya an gane saboda wannan hadisi guda ɗaya ne ya zo da ni sigan umurni amma kuma umurnin ba wajibi bane shi annabi ma ya sa kaya kayaki da yawa to wannan yana da cikin dalilai da suka zo da ni hadisi da yake zuwa da ko kalman da annabi zai faɗi da sigan umurni amma kuma wannan umurnin ba za a dauke sai a wajibi saboda qara'in da dalilai masu ya cikin dalilan sabai da yawa sun sa farare ba kaya ba annabi shi kansa ya sa kaloli daban sai dai an fi so in mutum zai yi kamar ranakun juma'a ya sa fari likafani ya zama fari wannan Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi da Ahmad suka rawaito wannan hadisi daga Abdullah ibn Abbas Imam Hakimi ke fadi hadisi ne ingantacce akan sharhin Imam Muslim Imam Adh-Dhahabi yace haka ne kuma Imam Nasiruddin Albani shi ma yace haka kamar yadda suka fara din wannan shine matsala ta gaba ثاني زامجي وسند قلت ان جمع للتافي وسنده صحيح ايضا كما قال الحاكم والذهبي والحافي في فتح الباري والتافي كيف فدي حديث انغنتاتشي ني كما يدى امام حاكم يا فدا ده ذهبي ده كما ابن حجر حديث انغنتاتشي ني ابو نبيو ده اكي سو لكفني يا زما كونه ثلاثه اثواب انسو يا زما غدا اوكو likafanin da za a yi wa mutum ya zama tufa guda daban-daban guda uku shine aka fi so amma in an yi kasa da uku biyu yayi in an yi daya yayi amma an fi so ya zama uku li hadithi Aisha radiyallahu anha qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin daga hadithin Aisha take fadi annabi sallallahu alaihi wasallam ammata likafani da tufafi guda uku yamaniyatin wanda aka yi su aka saga su a Yaman suhuliya kuma farare ne gaba ɗayan su ba gaure da wani kala daban shine ma'anan suhuliya min kursufin kuma na auduga wato ba wani abu daban aka yi shi ba wanda aka yi shi fari da auduga wanda kamar yadda muke amfani da shi a yanzu ko na auduga ne ai kuma fari to haka shine ma'anan kursufin din nan laysa fiha qamisun babu riga irin wannan da ake dunkawa din nan babu shi wala imamatun babu rawani udurija fiha idirajan nan aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallama lullubewa da wayannan tufafi guda uku ma'ana haka geuto shine izar daga nan wanda ake daurawa daga nan zuwa gasa daga nan sai rida wanda ake sawa a sama daga nan sai lifafa wanda ake yi gaba daya ta rufe jikin shine ake bukata kawai a likafani duwani riga kamar da fara irin na road safety din nan a sama mutum wanda za ka ga nan da nan haka ake yi sai a zo da hula a zo da rawani duka wannan bai inganta daga hadisai masu wannan su ma ingantattu ba yasa malamai suka ce ba a so a yi wayannan abubuwa din sunna shine a yi guda uku din kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar da wannan hadisi imam Abu Jarud akhrajahu al-sitta mutane malamai guda shida su suka rawaito hadisi a malaman hadisi su suka shi akhrajahu sittah an fi Imam Buhari Imam Muslim Abu Dawud Tirmizi, Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i sune manan as-sitta wanda kamar Ibnu Hajar ya fada cikin littafin sa Bulughul Marami a farko. Haka nan Ibnu al-Jarud ma ya ruwaito hadisi, Baihaqi ma ya ruwaito hadisi ga cikin littafin sa da Imam Ahmad. Ma littafi ke fadi wa hiya sarihatu ad-dalalati, wannan hadisi a bayyane ke nuni ala anna al-aswab lam takun muzarraratan, wato ba a yi musu ba dunka su ba wanda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba dunki a ciki, kawai yadda aka kawo su zannuwa ne guda biyu, inda wannan nan da na sama sai kuma babban shikenan wannan. Wala qumsana, kuma ba a yi shi a shakali irin kala irin na riga ba, ba riga ake yi shi ba. Wal hadithu alwarid fiha munkarun, ce hadisi da yazo ya nuna cewa an yi shi kamar riga a dunke, ce hadisi ne munkar wanda ba a amfani da shi, wanda ya tabbata shi ne wa'annan da malamai guda shida suka ruwaito gaba daya. Suke mai littafi ke kama bayyantu fi dhaifa, kamar yadda na yi bayani a littafina al hadisu dhaifa wal mawdu'a, yayi bayani hadisi na 5909 ayi bayani. Asalis abu na uku da ake so likafani ya zama, ay yakuna ahaduha sauba khiburatin, daga cikin tufafin in za a iya samu guda uku din nan, daya daga ciki yana so ya zama mai zane zane mai layi, shine sauba khiburatin. Mana ka samu farare guda biyu, daya sai zama yana da dan surki da wannan abu daban, an so ba wai dole bane. Haka iza tayassara, in haka din zai yi li kaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda annabi yake fadi iza tu fi ahadukum, idan ɗayan ku ya rasu, fawajada shay'an, ya kasance yana da yelwa da zai iya samu, to falyakun fi saubi khibratin, a samu a cikin tufa wata tufa wanda take da zane zane mai layi a yi masa likafani da shi. Kaga wannan shike nuna kuma wancan da annabi yake bi ku yi farare ba wajibi bane din kenan, tunda za a iya surkawa. An gane wannan kenan. Abu Dawuda ya rawaito hadisi daga Wahab bin Munabbih an Jabir, daga Jabir zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa hadha sanadun sahihun indi, inji mai littafi kenan, je wannan isnadi ingantacce ne. Wa huwa kadhalika inda al-Mizzi, haka nan al-Mizzi ma ya ce hadisi ingantacce ne. Wa ibn al-Hafiz Habin ci Ibnu Hajar yake fadi fi talqis isnadu wasan hadisi hasan ne kawai, to ko hasan ne ko sahih duka yana cikin hadisi da ake amfani da su a bangaren malaman hadisi. Qultu walahu tariqun ukhra, hadisi yana da wata hanya daban, inda Ahmad an Abi Zubair an Jabir bi lafzin, daga wani malami da ake kira Abi Zubair, talibi ne na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, yake fadi shi tabi'i ne. Alafazi mawajada sa'atan, wanda ya samu yelwa, falyukaffana fi thawbi hibratin, asa daga cikin tufafin da za a masa likafani daya kasance yana da razi na zane zane, bi ma'ana ai masa irin wannan kenan. Mai littafi ke fadi ilam, ka sani annahu la ta'aruda baina hadha alhadith wa baina hadith alawwal, babu karo a zakani wannan hadisin da kuma hadisi na farko. Na farko yana umurni a yi da farare, wannan kuma ce a samu daga cikin abinda za a iya samu wani wanda yake da dan razi na wata kala da ban mana mai layi kenan. Hadisi da yake fadi fil biyad, bi ma'ana al bayad fari, wa kaffilu fi mautakum, da annabi yake ku rufe matattunku, li imkani tawfiqi bainahuma, saboda za a iya hada tsakanin hadisan guda biyu. Dan idan hadisai suka zo, akwai hanyoyi da yawa da malamai suke hada hadisin ayi aiki da su a lokaci guda, to idan har za a iya hada hadisin ayi aiki da su, to yafi a rinjayar da wani akan wani. An gane, hadisai guda biyu sun zo wannan ce ayi kaza, daya ce a kada ayi wannan, to idan akwai yadda za a yi amfani da hadisan guda biyu, to shikenan sai ayi amfani da su. Misali Ibnu Taymiya yayi misali irin wannan da hadisi da ya hana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana liman ya kebe kansa da addu'a ba kusabanin mutane, liman yana sallah ya yi ta addu'a, Allah yi mun kaza, Allah yi mun kaza, ba tare da ya sa mutane a ciki ba, annabi ya hana. Sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam a sallansa da ya yi da Abu Huraira, da Abu Huraira yake tambayansa, sai ke fadi abunda na fara Allahumma ba'id baini wa baina khata'aya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib kaga annabi yana addu'a kansa ne lama naqqi naqqini min al-khata'aya kama naqqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghasilni min khata'aya shi kadai ke ma kansa ga kuma ma mu a bayan sa bai musu ba kuma yace an hana limai yayi wannan Sheikh al-Islam sai hada wannan hadisi zamu iya hada su sai ce ya za a hada su ce duk wata addu'a da ake bayyana ta ma mu suna cewa amin to haramun ne nan limai ke kansa yayi addu'a bai bar ma mu amma idan addu'a ne da ake bukatar limai yayi shi ma ma mu yayi to nan kowa yayi nashi shine sai annabi yayi nan yanzu ma mu ma an yi kabbara rabana so ibdul istiftaba kaga burai kila sai ya zaba wani daban liman ma yayi wanda sai ce to kaga zamu ya hada hadisan mu yi aiki da su ba tare da cewa murin jayar da wani hadisi a kan wani ba to haka shi mai litafi ke nufi anan wancan da yake fadi ku zabi daga cikin abin da za ku samu matattunku farare nan kuma ce a ciki a samu a hada da wanda yake da surki ba karo da shi saboda za a iya hada hadisan ai aiki da su har inda shi ne yake zai mana bayani yayi amfani da hanyoyi guda biyu da za a iya hada hadisi ba tare da wahala ba biwajhin min wujuhil jami'a akwai wajhi wato fuskoki da yawa da malamai suke hada hadisai ayi aiki da su shi yasa sai malamai suke cewa malaman usul al-abina al-jam'u aula min at-tarjih hada hadisai guda biyu aiki da su ya fi ka cika rajja hawani karja da wani akan wani dan yanzu ya tabbata annabi ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan karja da wani kamar mutum ya ki daya maganar annabi ya dauke daya amma ya hade su duka za su yi aiki ba tare da kamar yadda Sheikh al-Islam ya faɗa kaga shikenan dumu yaki da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda ba tare da mun bar daya ba to sai shi akwai hanyoyi da yawa da malamai suke bi su hada hadisai wanda yake ma'luma indal ulama kamar yadda ya faɗa wa yaqturu fi bali al'ana minha wa jahani ci gabe da wannan hadisi yanzu abubuwa guda biyu suka zo a tunani na wanda nake gani za a iya hada hadisin da su al-awwal na farko an takuna al-hibratu baydaa muqaddada ci hibra din da aka fada ayi amfani da shi ya zama fari ne amma yana da razi wanda yake akwai zane a ciki wanda ba farare ba gato abinda za a yi amfani da shi mafi rinjaye yanzu kaga kayan nan da Abdulsalam ya sa sun ce farin riga ko saboda amma yana da bazage to mafi akan amfani da abu mafi zahiri yanzu kana cigowa wannan masallaci ka kalle shi kace me kalan masallaci me mutum zai fara ha milk amma akwai wasu abubuwa a gasa kaga to mafi rinjaye da shi ake amfani da shi sai ce to kaga don an ce da mai razi bai hana ya zama shi ma fari ne amma yake da dan razi to in zafara sai ce fari ne mai kaza shikenan abinda ya fada kenan anan jam'i na farko da za a yi domin mafi yawa ana amfani da abinda ya fi rinjaye ne akan sifanta abu ko magana akan abu wanda ya fi rinjaye da shi ake amfani da shi ba dan kadan ba to wannan kenan na biyu na da yake na biyu je yadda za a yi shine sai ya samu likafar in guda uku ne daya daga cikin su sai ya samu mai kala mai wannan razi sauran kuma farare kaga nan ma mun hadi ga farare ga kuma abu ne shi kaga ai jam'in bainal hadisai ne kenan sai ya dauke guda biyu su zama farare daya sai ya zama mai wannan zane zanen mai razi shikenan sai ya amfani da shi kaga an gama da cewa annabi ya ce kada ayi kuma nan ya ce yayi duka mu muna nufin akwai a surka da fari da kuma wanda yake wannan shine Abu Hanifa suka dauka suke amfani da shi bi ma'ana sai likafanin su zama adadi ne daya fari daya kuma yana da wannan kaga kai amfani da wannan hadisin kai amfani da daya hadisin inji wannan shine ma saba ta Abu Hanifa domin su suna yin wannan abubuwa da yawa suna wato surkawa da fari da wanda ba fari ba wa daliluhum hadha alhadith dalilun shine wannan hadisi wa laysa huwa alhadith alladhi azahu alhafiz li abi daud ba wai hadisi da abu ibn hajar ya jingina shi ga abu daud ba an jabir annahu alayhi salam kuffina fi thawbayn wa burdin hibra da yake fadi daga jabir ayyima annabi sallallahu alaihi wasallam alikafani da tufafi guda biyu da kuma wani alkebba mai zane zane ce ba wannan hadisi bane wa qala isnadu hasan fa inna hadha lam yastadillu bihi domin abu hanifa ba su kafa hujja da wannan hadisi ba bal la wujuda lahu inda abi dauda hadisin ma baya wurin abu dauda bal indahu an aisha hadisin da yazo da abu dauda daga aisha fi hadisiha wa huwa athani qalat utiya bil burdi shine hadisi na biyu an zo da wani alkebba lakinnahum radduhu wa lam yukaffinuhu fihi sai suka mai da shi ba su ma annabi likafani da shi ba amma lokacin da za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama likafani sai zo da alkebba wanda yake mai zane sai ba mai sai aka ce a ga wannan mun samu sai aka mai da wannan shine hadisin da Abu Dawud ya ruwaito daga Aisha kuma ba daga Jabir bin Abdullah ba abinda mai littafi ke fadi wa sanaduhu sahihun isnadi wannan hadisi na Aisha ee ingantacce ne laula an anahu abi zubair ba don abu zubair yayi an ana ba abinda malamai suke kira an ana kamar yadda na fara a san da ya gabata mutum ya ruwaito hadisi ya amfani da kalman an maimakon haddathana don muka dubi buhari da yawa muna karanta yau shi qala al buhari haddathana qutayba bin sa'id qala haddathana shu'ba qala an abi zubair an jabir misali to wannan haddathana shine ake gane in malami yana ta dalisi cewa wannan hadisin bai da matsala ba ta dalisi yake so yayi ba amma ya amfani da an to sai shine magana an ana shine mai bayani yake mu an anun ka an sa'idi an karam wato mu an an shine malami ce an sa'id an wani awali kamar yanzu in ce an Abubakar Mahmud ko daga Abubakar Mahmud gumi zai yi ko da naji daga wurinsa ko banji ba zai amfani daga Abubakar gumi amma in ce naji Abubakar gumi ya fadi wannan to dole sai in naji ni da shi ne ya fadi wannan kafi amfani da naji amma in ce daga Abubakar gumi eh maganan shi ne shi ya fada ban yi gariya ba to sai Abu Zubair din nan yana ta dalisi bayani nayi bayanin ta dalisi a satin da ya gabata idan ya rawaito hadisi daga wannan malamin daga wannan da yaga wannan yaro ne don kada ce yaro malamin sa sai ya dauke shi sai ce an wane sai ya tsallake wancan a gaskiya ba yi ƙarya ba anan amma dai ya cire wani wanda bai so ya fito a wannan isnadi sai amfani da an hadisi din haka ne an ne ai har zuwa nan amma inda ke haddathana wani qala haddathana wani to kaga in wannan bai bashi labari ba misali sai ya tsallake wannan sai ce haddathana wani to kaga yayi mu wannan ƙarya tunda ba wannan ya bashi labari ba to sai amfani da kalman an shine an ana din da mai littafi ke fadi Abu Zubair din yayi amfani da an a hadisin an Jabir kenan zai yi bai ji hadisin daga Jabir ba ko da yake yana da riwaya kai tsaye daga Jabir amma wannan hadisin da ake magana akan sa ba daga Jabir ne ji ba shi yasa yayi amfani bai ce akhbarana Jabir ba ko haddathana Jabir sai ce an Jabir to tun da ya amfani da an akwai matsala wata kila akwai wani mutum tsakanin sa da Jabir da bai so ya fito sai jinye shi sai ya amfani da an kawai to masu da hadisi suka amfani da irin wannan kalma malamin hadisi suka kula zai ce a akwai matsala a hadisi sai an tabbatar da waye wanda ya cire mana anan a tsakiya yayi amfani da an to anan walakinahu yasihu bima qablu ko da yake Abu Zubair yayi an ana amma hadisin yana inganta da hadisin dake baya dake zuwa anan wannan an ana din ba za a cire sun da akwai wani hadisi da ya sake mara masa baya wanda lafazin iri daya ma'ana iri daya to kaga an ana nan Abu Zubair anan ba zai cutar da hadisin ba an gane kine ke fadi kenan hadisi ar-rabi hadisi na hudu kenan tafsir wannan kenan akwai hadisin dake bayan wancan kenan mu shi hadisin sai abu na hudu da ake so likafani yayi tafsiruhu salatan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ana so ayi masa wato turare so uku fesa masa turare so nawa so uku shine salatan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jammartumul mayyita fa ajmiruhu salatan idan za ku yi ma mamaci turare to ku yi masa so uku to ana yayi a jikinsa wuraren gabobin alwalansa kuma ana iya yin a wannan tufan da za a rufe shi da shi to ai sai ayi so uku shi ma witri shi ma hadisin nan Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba da Ibn Hibban da Hakim da Baihaqi suka rawaito hadisin Imam Hakim yake fadi hadisi ingantacce ne akan sharadin Imam Muslim Imam Zahabi yace haka ne kuma Imam Nawawi ma ya inganta hadisin mai littafi yace eh haka kamar yadda suka fara وهذا الحكم وانا حكمي da ake bayani na sa masa turare a tufan sa so uku to shi ma la yashmalu al muhrima li qawli sallallahu alaihi wasallam bai shafi wanda yake ihrami da aikin haji ba da lokacin da mutum yake ihrami akwai ma'zurat da ba a so yayi su a lokacin da yake da rai to har bayi ya mutu ma ko daya ba a masa cikin su daga ciki bai shafa turare a jikin sa ko a kayan da ya sa ba a rufe kansa bai rufe kansa to haka baya ya mutu ma ya rasu ba za a shafa masa turare a jikinsa ba za a yi a wannan likafanin da za a binne shi da shi ba sa'annan kuma ba za a rufe kansa ba da haka za a binne shi kansa a bude to shi ke fariya nan ba zai shafe shi ba fil muhrim alladhi waqasathu an-naba saboda annabi ya fada a wannan mutumin da ya gabata wanda raqumin sa ta taka shi ya rusu sai annabi shi wala tutayyibuhu kada kusa masa turare magan ma babu tamamihi ma takhrijihi fil mas'ala hadisi ya gabata gabadayan sa a mas'ala ta 17 faqara nadal shafi 25 zuwa 52 zuwa 53 wannan shine mas'ala ta gaba kita mun gama da abin da shafi wannan mas'ala a mas'ala ta gaba da mai littafi ya kawo wala yajuzu al-mughalat fil kafani baya halatta al-mughalat bi ma'ana zurfafawa wajen likafani a nemi mai tsada ai likafani da shi baya halatta ai haka din in ai haka ai al-mubazzarin shi sai a dubi mutawassit sakatsaki ba da can kasa ba ba kuma na kololuwa ba sai a zan tagaita wala ziyadatu fihi ala salatati ala salatati kuma ba a so a yi kari akan tufa uku wanda za a yi wa mutum kamar yadda na fada baya halatta zurfafa wajen kudin abun tufa ba a so kuma tufan ya karu akan guda uku kamar yadda na fada geuto ne da na daurawa da na yafawa da kuma babba wanda guda ya kaga uku kenan to ba a so ya wuce haka li annahu khilafu ma kufina fihi rasulullah domin sabani abinda aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama kama taqaddama kama yadda gabata fil mas'alati sabiqa wa fihi sanan akai haka din aka siyo mai tsada misali iri ya duka kan sai da 20,000 50,000 30,000 aje a don aladin ne mutun da ya riga ya mutu wanda zai je ya rube a kasa kaga akwai al-mubazzarin shi to kuma yana daga cikin abin da ba so al-mubazzarin shi din sai shi wa fihi ibatun lil mali akwai tozar da dukiya huwa manhiyun anhu kuma shari'a ya hana wannan wala siyama wal hayy aula bihi ballan tanama ma wanda yake raye ya fi cancanta da wannan dukiyar yanzu to misali ya risu aje inda ake sai da irin gezinan nan 50,000 a siyo ce za a rufe shi da shi ga wanda yake magada mutum 10 kila a kasa ai ba yi musu adalci ba shi sai a nemo na 1,200,500 abin ne shi ya tafi alhamdulillah su kuma su raba sauran 40,000 da wani abu ko ya fi ai da a ce 50,000 gaba daya a sa jikin mamaci saboda da an sashi zai rube an binne 50,000 kenan kaga ai ayi al-mubazzarin shi to shine yake fadi kenan kuma an hana addini ya hana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha kariha lakum salatan Allah ya yaki muku abu guda uku bai so ku yi su na farko qila wa qala an ce na ce ko shine qila wa qala ila qala bin annabi nafi mutu ya watsa duk abin da yaji kawai ka goza ne ya shiga ta kunne ya fito ta baki to wannan shine kila wa qala jita jita kullum magana magana annabi yace Allah bai son haka Allah ne yake gi wannan wa idha'ati almali da kuma tozar tadda dukiya Allah bai son wa kasarati suali da yawan tambayoyi da ba na fa'ida ba duk wata tambaya da mutum ba zai fa'idantu da ita ba in an bashi amsa ba wani amfani kai tambaya ma la yadhurruka jahluhu la yanfa'uka ilmuhu duk abinda jahilcin sa ba zai cutar da kai ba to amfani ilimin sa ba zai amfane ka ba ko kuma duk wanda ilimin sa ba zai amfane ka ba jahilcin sa ba zai cutar da kai ba to ba amfani ka tambayi akan wannan an gane irin wa'annan duka tambayoyi ne da addinin mu ya hana Allah madaukakin sarki yake fari a wani a wata aya mai Allah da yake fari innal mubazzirina kanu ikhwa la tubazzir tabzira kada kai al-mubazzaranci domin innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura Allah yake lalle masu al-mubazzaranci yan uwan shaydanu ne kuma shaydanu sun kafirce mu ubangije su kina ba su al-mubazzaranci a wajen dukiya to daga nan ne mai littafi ce to idan akai da mai kudi da yawa to ayi al-mubazzaranci wanda Allah ya hana sai kawo hadisi da annabiya ana wannan Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Ahmad su karanta wannan hadisi وله شاهد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ما اخرجه مسلم حديث هنا ده wanda ke goya masa baya daga Abu Huraira wanda Imam Muslim ya ruwaito amali tawi sai ce wa yujibuni wannan matsala tana tare da wannan so shi yasa zamu kawo ta ce wa yujibuni bi hadhihi almunasaba yana bani sha'awa saboda wannan matsalan daidai da ita mu kawo ma qalahu allamatu abu tayyib في الروضة النبية أبندا مالمي أبو الطيب الاتاهن سأروضة النبية مقالا دي فلاتنا دي كيو أكاوت أولنا مسألة دو انتاداشي دي أكاوت دي دي ورم وليس تكثير الأكفاني أبني كفاني وليس تكثير الأكفاني يوي تلك كفاني والمغالات فوزرفة فاوجم كلين سفي أثمانها تكلين بمحمود بابون يبوبني يا يوي تاسو بمعنى ديار بوكوي أسامو بسالي دا أكوي فندا كراورا أنغاني سانا أكوي ريغا سانا أكوي هولا سانا أكوي رواني sana zo take tsara mai geuto sana zo ayi babban kaga ayyawaita su sace babun babun yebo bane sannan kuma ko kuma azumi mai tsada shi ma babun yebo bane inji wannan malami Abu Tayyib fike fa fa inna laula wurudu shar'i bihi da badun shari'a ma ta zo tace ayi bin a lullube mutun da tufa ba lakana min ibatil mal da har lullube shi ma ya zama daga cikin tozartar da dukiya لأنه لا ينتفع به الميت دومين ممشي بذي أمبان دا وننتفع با ولا يعود نفعه على الحي كما أمبانين سبذي داو غميري بدا أكبري ورحم الله أبا بكر صديق ألا إيم أبو بكر صديق رحمه حيث قال لوك جنبيك فدي إن الحي حق بالجديد شيء ميري شيء جنت أسامة سساء باشي سابون كايا لما قيل يوشي فدي ونما قنا لوك جنبيك قيا مسا inda ta'yinihi ila lahu inda ta'yinihi li thawbin abubakar kafiya risu ya dauko wata tufa ya nuna mutanen sai je inna risu abinne ni a samun wannan likkafani ya nuna shi yasa ya halatta mutum ya ayyana likkafani sa ko ya tsaya aje ce inna risu to do Allah ga abin da nake so ayi mu abubakar yayi haka sai ya ayyana sai ya dauko tsohon tufa sai ya nuna sai suke gaya masa haba ma abubakar wannan ai tsohon tufa ne me yasa ga tufofi sabbi ba za ka zaba ba sai haba innal hayya haqqu bil jadid mai rai ya cancanta a bar mai sabo ni kan mutu ya mutu me zai yi da sabon abu to kaga da abu yebo ne abubakar da yayi to ba abu yebo bane ga abin da abubakar ya fada wannan shine matsala ta abin nan okay sauran mana layi guda uku mu kare babin ma gaba daya a wannan shine abin da mai littafi ya kawo da yake faɗi maganan da shi Abu Tayyib ya faɗa ta dan bayan sha'awa shi yasa ya dan bijiro da ita anan sai wal mar'atu fi zalika karrajuli ce a yadda aka yi ruqa likafarin nan tun daga farko zuwa yanzu to mace ma haka za a mata ba wani bambanci sai yake faɗi illa dalila ala at-tafriq domin babu wani dalili zai nuna a rarraba tsakanin mata da maza wajen likafani duk wani dalili da zai ce ayi ma mutum kaza akan fa inda al-muslim ko ar-rajul al-qur'ani ko hadisi ba ana nufin maza kawai ba ana nufin duk musulmi ya shiga ciki maza da mata za ga wani wuri Allah yana magana sai magana kawai da zamiri na maza annabi zai magana sai magana da zamiri na maza wani abin nan to kaga ba wai yana magana da waɗanda suke kusa da shi mafi galibi da su yake lura da su ke kada ma al-ibratu lil ghalib kamar matsalan da muka yi abin da ya fi rinjaye da shi yake amfani shi kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana maza ne kusa da shi to sai ku la yazalu ar-rajulu yakdhibu ko wa yataharra al-kadhib to ana nufin namiji kawai ayyuma rajulin fa'ala kaza wa kaza ana nufin namiji ma min muslimin yaf'alu kaza ba wa yana nufin ba ce ba min muslimi wa musliman dan ce ma min muslimin to kawai kai tsaye namiji ya shiga ce sai Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama a hadisin da yake bayani akan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wannan shine wanda inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su kara ala kulli muslimin wa muslimatin sai ke fadi yayi amfani da wata kalma ce sai ke fadi wannan kalma muslimatin لا نحتاج بها دراية رواية ولم تثبت دراية تجي أمانا بما بقاتا انت سننكما آيوجر رواية ما بتثبت بها أمداني لا نحتاج بها رواية ولم تثبت دراية وانن كلمة ومسلمة بما بقاتا انت أما قانا قوي سيانشي وي كل مسلم كما أتي ومسلمتي بما بقاتا انت al'ada na addini, sanne kuma alhali kuma bata tabbata ba a ruwaya, shikenan sai ya wuce matsala. To duk wanda ya ji wannan ya sani. To in aka ce musulmi, ana nufin musulmi kawai, mace da namiji kowa ya shiga. Shi yasa a sallah bambanta tsakanin mata da maza shine malamai suke tambaya ina dalili cewa namiji ya bayyana sallolinsa a subahi, ya mai sunansa magariba uku, isha'i uku, ina aka ce mata su boye a karatuttuka duka da ake yi na hadisi ko na Qur'ani? Ina babu. To me yasa za a ce su su boye? Bai kuma an bayyana wa yana daga cikin sunna, wanda bai bayyana wa zai yi kabli ko ba haka ba? To ka kenan, ba inda aka bambanta su, shine abinda malamai suke magana kenan. Duk yadda namiji zai sallace, ba yi risala na wanda muke karantawa na Maliki ibn Abi Zaid al-Kairawani, da yazo yayi bayani akan sallah gaba daya, sai shi ma al-mar'atu karrajuli, shi ma haka zai yi sallah. Ba ana nufi ya ta dinga kwalawa da karfi ba, dole ta je da kanta da wanda suke kusa da ita a lokacin da za ta yi sallah. Ba za ta boye karatunta ba gaba daya, kullun tutur har abada. Babu, ba inda dalili ya nuna cewa ta boye. To kaga shine yake kawo wannan kenan. Babu bamban, babu dalili da za a bambanta tsakanin binne namiji ko rufe namiji yi mata likafani da yi mamaci likafani. Wa ammal hadithu Laila, akwai wani hadithi na Laila bintu Qa'if al-Thaqafiyya tarwaito fi takfin ibnihi sallallahu alaihi wasallam, da akai ma annabi ai diyar annabi sallallahu alaihi wasallam likafani, tace fi khamsati aqwabin, ai mata guda biyar ne, sai fala ya sihu isnadu, hadisi bai inganta ba. Saboda inda bai inganta ba, ba a magana a kansa. Lianna fihi Nuhu binu Hakim al-Thaqafi, akwai wani mutum da ake kira Nuhu binu Hakim al-Thaqafi wa huwa majahulun. In malamai hadisi suka ce mutum majahul, ba san ma kowaye ba ne, ballantana a san halinsa. A ɓangaren riwaya dole a san waye ne, bayan an san waye kuma sai a san halinsa, ira karɓi riwaya. To majahul ba san kowaye ba, ta ya za karɓi riwayan wanda ba sani ba? An gane shine majahul kenan yake fadi. Akwai mutumin da yake majahul wanda ba kama qala al-Hafiz Ibn Hajar wa ghayru wa fihi illatun ukhra, akwai kuma wata illa daban wanda ba ma wannan ba. Bayyana ha Zailali fi nasbir raya, Imam Zailali yana da littafi da yake yi masa nasbur raya, takhrijin hadisai ne ya fitar akan wannan littafin. To yayi kuma fadi wata illa daban a wannan hadisi. Wa nahu ma zadahu ba'dhum fi sadaqatil ibnati nabi, akwai kuma wanda suka kara a gistan wanke diyar annabi Zainab almutaqaddima bi lafzin fa kaffanaha fi khamsati athwab, shi sai suma kamata likafani a tufa guda biyar. Fa innaha shadhatun, to min riwaya ne shadha au munkara, ko kuma munkara. Riwaya shadha shine a samu yanzu yadda muke zaune a nan a cikin karatun da aka fada, sai a yadda muka yi muqaddima, sai ni ce biyu ga watan Zulhijja ko shikenan. Sai mutum daya daga cikin wanda suke zaune a nan sai ce ai ni na ce hudu, a tambayi sauran gaba ɗaya sai ce a biyu fada. To maganan wancan ya zama mai shaz, ba za a iya karban maganan mutum daya ba a bar na taron nan gaba ɗaya. To a hadisai haka suna da irin wannan, in aka bada labari a lokaci guda sai wasu suka je suka bada wani abu, sai mutum daya ya ware sai faɗi wani abu daban, to ba za a iya bari na mutum masu yawa ko uku ne kawai ma a ɗauki na mutum daya shine ya manta, uku bai yiwa su taru su manta ko? Sai ce to ruwayansa shaz, ruwaya wa'ancan kuma mahfuz. To kuma gaci yanzu kuma bayan shaza kuma munkara, to yanzu wannan mutumin da a ce bai saba wa mutane ba, sai ya bada labari za mu karba ko? In ya zama haka bai saba mutane ba, kaman wani labari ne da kansa kawai sabo wanda wani bai ji bai zo ya bamu, za mu karbe shi. To idan ya zama da ko da shi kadai ne ma ya bamu labari, saboda halinsa ba za mu karba labari ba, kuma sai ya zo sake saba ma mutane, to ne ya zama munkar, ya fi karfin shaz kenan. Ga rauni dama ko shi kadai ne ba mu karban labarinsa, to ina ya saba mutane kuma? To yanzu sai ya tashi daga shaz zuwa hadis munkar. In kaji malamai sun ce hadis munkar, to abaf ne sannan ma al-mukhalafa. Lokacin shi shaz mukhalafa kawai shi kadai iya ruwaito za a karba, mai yanzu ya saba jama'a masu hadda, masu ilimi da sanin abu, ya sa wasu shi a ba za mu karbi naka ba. Shi yasa nan sallallahu alaihi wasallam yake fadi dama kura tana kama mutum daya kullun kullun ko? To mutum daya ba za a karbi labari sai a bar na mutum masu yawa, shine akwai ingakara sannan akwai kuma shuzuz a wancan ƙari din, tunda haka ne to kaga duka dai hadisin bai inganta ba. Tufa nawa? Uku kawai, izar na daurawa da na yafawa da na lullubi a gaba, wannan shine sunna ta tabbatar, kuma kaga babu al-mubazzaranci a wannan, wato an bi sunna za a samu lada wannan bin sunna, kuma an tagaita wato barnan kudi. Na'am. Insha Allah sai mu tsaya nan, gobe za mu tashi yadda za ake daukan jana'iza da kuma bin jana'iza. Na'am. Amin.